بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدر ثمنا لكاتب المصباح الثالث أتكلم فيكه مذهب المالكية إن شاء الله دام درسنا 40 دهدو كما أمنا أتكلم باب سجود السحر واتو باب ديك بياني أكان سجد رب كانوا مني بياني أكان حكم شن سجد رب كانوا دو كما يند أكين سجد عليم جوا سجد عليم قد أبيو كما تاريد كبرا سنن كما دسلميوا sannan mun yi bayani akan yanda ake yin qabli ko wuraren da ake yin qabli da wuraren da ake ba'di. Idan kai dadi za ka yi ba'di, in kai rage kuma za ka yi qabli, saboda galibi haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna. Hadisin Ibn Buhaina, manzon Allah kuma ya bar zaman tsakiya ya yi qabli. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud, ya yi qari, ya yi raka'a biyar, ya yi sujjadan ba'di da makamantan waɗannan hadisan. Sannan mun yi bayanin cewa sunnoni ne idan aka bari ake yin sujjadan qabli, kuma muka yi bayanin sunnonin guda takwas, da kuma cewa in sunnan tana da ƙarfi za ka yi sujjadan qabli ko da kuwa ɗaya ce, idan kuma ba ta da ƙarfi sai idan guda biyu ne. To akwai bayani akan tashahhud, wato abin da ya shafi tahiyya. Idan kai sujjadan qabli ko ba'di za ka yi tahiyya ko ba za ka yi tahiyya ba, muna yi bayani cewa malamai sun yi saɓani, kuma hadisin da aka kafa dalili da shi cewa za a yi tahiyyan, wasu malamin hadisi sun ba a fashi sun ce hadisi ne shar, wasu kuma sun inganta shi. Imam Ahmad da riwaya daga Imam Malik sun tafi cewa in qabli ne ba za ka yi tahiyya ba, in kuma ba'di ne za ka yi tahiyya. To sai muka fi karkata zuwa ga ba za a yi tahiyyan ba ko qabli ne ko ba'di, tare da cewa kuma muka ce idan mutum ya yi tahiyyan kuma ba za a ce masa don me yasa ya yi ba, saboda yana da dalili da kuma magabata. Wannan matsalan kasancewanta kamar wata sabuwa, wani zai ji abin wani sabu a ce sujjadan rakkanuwa ba za a masa wato tahiyya ba. Da sai na ga wata magana ta Shaukani a cikin Nerul Autar jalladi na biyu shafi na 402 mai kyau, wanda ya tattaunawa na ilimi akan wannan hadisin da yake bayani a yi tahiyya. Sai nake ga ya kamata in karanta mana domin mu ga da me za mu fita akan matsala. Hadisin Imran bin Hussein ne, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla bihim fasaha fasajada sajdatayn thumma tashahhada thumma sallam. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah, yayi musu sallah ya musulmanci, sai ya rabkanwa, sai ya sujjada guda biyu, sannan ya yi tahiyya, kuma sannan ya sallame. Wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi, wanda wasu malamai sun masa hukuncin ya inganta, wasu kuma suka ce bai inganta ba. To shine Imam Shaukani yake cewa wal hadithu akhrajahu aidan Ibn Hibban wal Hakim. Shi wannan hadisin Ibn Hibban da Hakim su ma sun ruwaito shi, hadisin da yake cewa a yi tahiyya bayan sujjada rakkanuwa ko qabli ko ba'di. Sannan wa hasanahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi yake hadisi ne hasan bayan ya ruwaito shi, kenan ya inganta shi. Wa qala al-Hakim sahihun ala sharti shaykhaini, shi Imam Hakim a cikin mustadrak yace hadisi ne ingantacce ya cika shuruɗin Bukhari da Muslim. Wa sahahahu Ibn Hibban, kuma Ibn Hibban ya inganta shi a cikin littafin sa da ake cewa Sahih Ibn Hibban, yace hadisi ne ingantacce. To wannan sunan wanda suka inganta wannan hadisin, sai yace wa ba'afahu al-Baihaqi wa Ibn Abd al-Barr wa ghayrihima, Imam al-Baihaqi ya raunana hadisi, ya ce hadisin da'ifi ne, da Ibn Abd al-Barr al-Maliki, wani babban malami ne daga cikin malamin Malikiya, wanda ya yi wa muwatta sharhi ya sa masa suna at-Tamhid. wanda yanzu wasu sun yi takikin sa mujalladi 30 sannan yayi talkhisin fiqhun muwatta a cikin istiskar so yana daga cikin muhaqqiqun a mazhaban malikiya malamin hadisi ne ko malamin fiqh ne to shi ma sai yace hadisin ya inganta kai yace ma shi bai samu wani hadisi ingantacce ba abun da ya shafi yin tahiyya a sujjada rabkanwa mala yace wa ghayruhuma da wasu su daga cikin malamai ba su kadai bane Sheikh Nasiruddin Albani shi ma masa hukuncin cewa hadisi ne shazi abin da yake cewa hadisi shazi shine kamar yadda muka bayani a abin da darasin da ya gabata wato hadisin da wani wanda inda zai ruwaito hadisi bai saba wani ba za a karbi hadisin sa amma da ya ruwaito sai saba wanda ya fi shi zama sika ko kuma ya saba wa malamin hadisi da yawa a riwayar sa shine riwayatul maqbul mukhalifan liman huwa aula min riwayan wanda ake karban hadisin sa amma ya saba wa riwayan wadanda ko wanda aka fi cancanta a wanda ya fi cancanta a karbi hadisin sa fiye da shi wasu sun masa tarifi da ma rawahu thiqa mukhalifan liman huwa awthaqu minhu wanda thiqa ya ruwaito ya saba wanda ya fi shi zama thiqa aw istiqal ko ya saba thiqa da yawa so wasu suka musu istidraki suka ce tun an ce ma rawahu thiqa ai wannan ya shafi hadisi ne sahihi hasan da zai shigo ba don wanda ya ruwaito hadisi ba a ce masa thiqa shi saduq ake ce masa ko la ba a sabi to sai wasu suka ce ya kamata a ce ma rawahu maqbul mukhalifan liman huwa aula min shine hadisin da wanda ake karban hadisin sa ya ruwaito sawa'un tamu dhabti ne ko khafifu dhabti ma'ana ya ruwaito hadisin za a ce sahihi ne ko yace hasan almuhimu ana karban hadisin sa sai ya saba wanda ya fi shi cancantan a karbi hadisi a wurin sa fiye da shi ko ya saba wa wasu da yawa kuma duk malamin su daya wannan shine hadisi shazi malamai sun sa shi cikin hadisi wanda suke da'ifai sai a dauka kamar yayi wahami ne ya manta ne da kaza ya kamata ya fada sai bai fada ba misali wannan hadisin manzala kuma yayi sujjada fa sai da sai da taini thumma sallama ne shi kuma sai manta sai yace thumma tashahhada thumma sallama haka ake dauka in hadisi ya zama shazi kama ga malam abun nan al-imam shaukani zai karin bayani qalu yace malamin hadisin da suka ba a wannan hadisin sai suka ce wal mahfuzu hadisin da aka kiyaye ma'ana wanda ba shazi ba wanda shi yake aiki da shi fi hadisi imran a cikin hadisin imran bin husayn shine wannan hadisin namu yace laysa fihi dhikru tashahhud babu ambaton tahiyya a ciki kawai yayi sujjada guda biyu sai ya sallame bai rakanuwan amma bai ba su fadi tahiyya ba dukkanin su sai yace wa innama tafarrada bihi ash'atu an ibn sirin ash'at shi ya kadaita daga cewa yayi tahiyya shi kuma ya ruwaito shi daga ibn sirin ibn sirin din shine malamin ash'at to shi ash'at talibin ibn sirin sai ruwaito da cewa thumma tashahhada sannan sai tahiyya thumma sallama ya sallame sai yace wa qad khalafa fihi ghayruhu min al-huffaz al ibn sirin to shi sai ya saba wa waninsa daga cikin malamin hadisi wanda su ma sun karbo daga wurin ibn sirin din kamar a ce yanzu mutum biyar sun ruwaito hadisi wajen malami daya sauran malami sauran guda hudun duk suka ruwaito hadisin cewa babu maganan ayi tahiyya duk sun ruwaito daga wajen malamin su babu cewa manzala kuma yayi tahiyya sai guda ɗaya kuma sai ruwaito ai manzon Allah yayi tahiyya to sai a kaddara wannan guda ɗaya nan yayi wahabi ne shi ya ji kamar an faɗi tahiyya ne amma ba a faɗa ba so da aka yi ya saba wa malamin hadisi wanda su ma kuma daga wajen malamin ash'ab suka ruwaito hadisin wato shine ibn sirin sai yace wa kad akhraja an-nasa'i al-hadith biduni dhikri tashahhud imamu an-nasa'i ya ruwaito hadisin ba tare da fadan tashahhud din ba sai yace wa fil babi to wannan shine hukuncin da aka yi wannan hadisi to amma a babin akwai wasu hadisin banda wannan da kila ka samu wani hadisin kuma wanda ya fadi tashahhud ba wannan hadisin سيتي وفي الباب عن ابن مسعود عند ابي داود والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت في ثلاث فشككت في ثلاث او اربع واكبرت ظنك على اربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس قبل ان تسلم ثم تشهدت ايضا ثم تسلم وفي حديث ابن مسعود يروي توش ko kuma Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito daga hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace manzo Allah ta sama yace idan ka kasance a cikin sallah sai kai shakka fa shakatta sai kai shakka fi salatin aw arba'in raka'a hudu kai ko raka'a uku wa akbara zannuka sai zaton kai ya girmama ala arba'in cewa lalle hudu ne sai ce to tashahhadta kai tahiyya thumma sajadta sai da kai sannan kai sujjada guda biyu wa anta jalisun kana zaune qabla an tusallima kafin ka sallame thumma tashahhadta sannan sai kai tahiyya aidan kuma thumma tusallim sannan kai sallama shi ma wannan hadisin ya nuna kenan idan mutum ya yi sujjadan rakanwa zai yi tahiyya kafin ya sallame zai yi tahiyya kafin ya sallame kai shakkan hadisin nan kai shakkan uku ne ko hudu sai ka firin jayar da cewa hudu ne ka zauna kai tahiyya kai sujjadan rakanwa guda biyu sannan sai ka yi sujjada guda biyu kana zaune kai sujjadan rakanwa guda biyu kana zaune kafin ka sallame sai kai tahiyya sai ka sallame to shi ma hadisin qala al-Baihaqi malamai sun raunana shi إمام البيهقي يقول هذا حديث مختلف في رحقه ومتنه مختلف في رحقه وانا حديث معلمين سابعاني ودين لوكك حديث أكيش منظم الله صلى الله عليه وسلم وتوصل معلمين معلمين حديث سنتي منظم الله عليه الصلاة والسلام يفعي وانا مغانا سوى ذاك يتهيى إن كيس الجدى رقنوا وصلتك تأعى مغانا عبد الله بن مطولني با مغانا منظم الله عليه الصلاة والسلام وكذا إذا أنت منظم الله عليه فإيه تتاتي كرسي akan ace Abdullahi ibn Mas'ud ne ya faɗa in Abdullahi ibn Mas'ud ne kaga zai yi wani daga cikin sahabbai ya saba masa maganarsa ba za ta zama hujja ba amma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa maganar sai ta zama hujja sai ce to an yi sabanin cewa wannan hadisin ma manzon Allah ne ya faɗi maganar ko kuma maganar Abdullahi ibn Mas'ud ne sannan wa matnuhu ghayru qawi yace matanin hadisin bai da ƙarfi wato ya saba wasu hadisai da suke nuna ba sai an yi tahiyya ba سيتي وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هنا نجدين رواية أبو عبيدة دم عبد الله أم مسعود دقى بابانس عبد الله بن مسعود قال البيهقي بيهقي يتي مرسل حديث مرسل معنى حديث بأخا إسا هادين دكي أينهن حديث بقوكما حديث مرسل إن أن أركيش أبيتا معنى إر النجاة ونقوم شيزي في بيانا عنه شيني حديث نمون قدي mana cikin isinajinsa akwai wanda ya ruwaito hadisin daga malaminsa bai faɗi malaminsa ba to waye malaminsa dole a san shi don a gane ana karɓan hadisinsa ko ba a karɓa shi ma sai ya zama hadisi na da'if tunda nan an ce an abihi kaga akwai sahabin kenan in ƙida'i aka samu a cikin hadisi sai ce wa qad ba'afa al-hafiz fi al-fatay isnad hadha al-hadis al-hafiz yana nufin ibn hajar al-asqalani yace a cikin fatahu al-bari ya da'afa wannan hadisi ya ce hadisi ne da'ifi hadisin da yake magana ayi tahiyya bayan sujjada rakanwa hadisi abdullahi ibn mas'ud shi ma kenan wannan hadisin bai inganta ba wa an al-mughira bin shu'ba inda al-bayhaqi arwato daga mughira dan shu'ba a wajen imam al-bayhaqi ya arwato imam al-bayhaqi ya arwato hadisi yace anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tashahhada ba'da an rafa'a ra'sahu min sadatay as-sahih Mughira bin Shu'ba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahiyya bayan ya dago kansa daga sujjadar rakanwa guda biyu da yayi yayi tahiyya wannan shi ma hadisi ne wanda Mughira bin Shu'ba aka ce ya ruwaito shi Imam Baihaqi ya ruwaito hadisi to amma ga hukuncin da Baihaqin ya masa shi ma ba a fa wannan hadisi yace qala al-Baihaqi Imam al-Baihaqi yace tafarrada bihi Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla al-Sha'bi Muhammad bin Abdurrahman dan Abi Layla ya shi kadai ya kadaita da ruwaito wannan hadisin daga Sha'bi wala yafrahu bima tafarrada bihi fa a farin ciki da abun da ya ruwaito shi kadai mana ya ruwaito hadisi shi kadai daga Sha'bi ana shakkan hadisin sa sai an samu wani ya karfafa shi tukun kafin a karbi hadisin sa sai ya ce wa qala fil ma'rifa ya fada a cikin ma'rifa kile yana nufin Muhammad bin Abdul Ghani al-Hanbali al-Baghdadi ya fada a cikin wani littafin sa da ake ce masa at-taqyid لمعرفة رواية السنن والمثاني ولنا في مصر المعرفة كما تعتقد السنن للتاسي قابل لفتاة أكل شي وانا من رواية حديث وانا أكت إن يكا إيتا دا رويتو حديثي باع فرنتكي دا رواية سمعنا باع كرقا رواية سيأتي ولا حجة فيما تفرد به باب دليل تكن أبن دا واتو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويتو شي كأي دا شعبي باع حجة دا وانا حديثي yake ji suki hibbi saboda bai da hadda yanzu zai rike abu yazo fadan sa kuma sai fade shi ba daidai ba shine suki hibbi sai ke wa khasarati khata'ihi fi riwayat da kuma yawan kurakuran sa a cikin riwaya sai dinga fadan abun ba a daidai ba to kaga duk wanda yake da irin wannan sifan su hadisin sa da'ifi ne, kai hadisin musamma ana ce masa matruk, ana ce masa matruki. Sai ce wa kad akhraja hadithul mughira at-tirmidhi, imam ash-shawkani yace hadith wa kad akhraja hadith mughira at-tirmidhi min riwayat hisham an ibn abi layla al-mathur, shi ma tirmidhi ya rawaito wannan hadithin daga riwayan hisham daga ibn abi layla, wanda muka yi magana sa cewa da'ifi ne ba a karban hadithin sa, amma walan yasru fihi at-tashahhud ba'da sajdatayhi sawi, amma da ya rawaito shi bai faɗi cewa akwai tahiyya ba sujjada rabbana ba, kuma daga wajen wannan wanda ba a karban hadithin sa aka ruwaito hadisin, amma wacce riwayan babu maganan za a yi tahiya, shi bai ruwaito tahiya ba, wannan riwayan ita ne take da tahiya. To kaga bayan ma kasancewan hadisin da'ifi ne, akwai kuma riwayan da ta zo ma babu tahiya din, ba a ambaci maganan tahiya ba. Sai ya ce wa an Aisha inda Tabarani, wani hadisin daban, kenan mun samu hadisai guda uku dukkaninsu da'ifai. To ga wani hadisin daga Tabarani, daga Aisha, Tabarani ya ruwaito shi wa fihi watashahhadi, maza Allah ya sallasa ma ya ce ma Aisha ki yi tahiya, wansarifi ki juya, sun masjudi sai da taini, sannan ki yi sujjada sujjada guda biyu, wa anti ka'idatun kina zaune kun matashahhadi sannan ki yi tahiya. Kina ya nuna hadisin, ya nuna ya gaya wa Aisha cewa in ta yi rafkanuwa ta yi tahiya kafin ta sallame, in ta yi sujjada rafkanuwa. Sai ce alhadis, ka karanta har ƙarshen hadisin. Sai ce wa fi isnadihi, shi ma zai ba'a fashi hadisin. Hadisi ne mai rauni, yace a cikin isnadinsa, wa fi isnadihi Musa bin Mutayr an abi, a cikin isnadin hadisin akwai Musa bin Mutayr, shi kuma ya ruwaito daga babansa, wa huwa da'ifun, shi da'ifi ne ba a karban hadisinsa, ina da rauni wajen ruwaito hadisi. Sai ce wa qad nusiba ila wada'il hadis, kai an danganta shi ma cewa yana kirkiro hadisai, yana kirkiro hadisai. To kaga yana kirkiro hadisai, ko kaga hadisinsa sai zama mawdu'i, wato hadisansa sai su zama ƙarya, hadisai ne na ƙarya ba za a karɓe su. To wannan shi ne bayani da ya yi a kan waɗannan hadisai, kenan kamar ya tattaro hadisan da suka nuna za a yi tahiya a sujjadar rafkanuwa, amma dukkaninsu ba su da rauni. To amma a can gaba, don hadisi mai rauni idan suka haɗu suka zama hanyoyin suna da yawa, za su iya ƙarfafa juna, sai hadisin ya zama mai, ya zama hasanul li ghairihi a ilimin hadisi. To amma ba kowane hadisi ne ake masa haka ba, sai dai idan ba'af ɗinsa ya zama mai rauni ne, amma idan kana ba'afuhu shadidan, idan rauninsa yana da tsanani, to hadisin wani ba ya ƙarfafa wani, kamar hadisin a ce mawdu'i ne ko mataruki, irin wanda ake cewa da'ifun jiddan, to wannan mai rauni ne kwarai, to ba zai ƙarfafa wani ba. Idan muka duba galibi wannan hadisin suna da wannan matsala ne, daga wanda aka danganta yana ƙirƙiro hadisi, kaga hadisin zai zama mawdu'i, ko a ce a kurakurensa sun yi yawa bai da hadda, hadisin sai yana zama mataruki, don zaka je ka ɗau wani abu kuma wanda ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, wancan kuma hadisi ne wanda yake shafi. To sai yace qala al-Hafiz fil Fath, Hafiz ya tattauna wannan matsala din, wato shine Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa cikin Fathul Bari, yace qad yuqalu zai yu ake in al-ahadith al-thalatha, wannan hadisai guda uku, yani hadisa Imran, حديث إمرأة بن حسين وابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود والمغيرة، حديث المغيرة بن شعبة، يتزئيوا أتي باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، إن أكا حتى أصدوك سنة سنة فوتها نويدة بند بان لا سيكيوا درجة حديث حسن، حديث حسن كما أنا كفى دليل ديش. ولكن إن رواة وترواية ذات كرفة وترواية فكنا حديث زي حديث كرفية زما حسن لغيره، hasan da gairi kuma ana kafa dalili da shi kamar da ake kafa dalili da hadisi sahihi ko hasan, sai zama kenan za a iya yin tahiya bayan sujjada rafkanuwa. Shi kenan sai qala al-Ala'i, sai ce Ala'i ya ce, in ji Ibn Hajar al-Asqalani ya ce walaysa zalika bibaidin, ya ce wannan ba mai nisa ba ne, ya ce ba za a nisanta cewa hadisin wasu za su ƙarfafa wasu ba, za su iya ƙarfafa wataƙila, amma shi ma bai tabbatar ba kenan, ya ce ba za a nisanta hakan din, ba zai iya yiwuwa. Sai ce wa qad sahha dhalika an ibn mas'ud min qawlihi, amma ya inganta Abdullah ibn Mas'ud daga maganarsa, ba maganar manzala ta sama ba, ya ce ai tahiya bayan sujjada biyu na rafkanuwa, ya ce akhraja wa ibn abi shayba, ibn abi shayba ya fitar da hadisi, ya ce to kamar wannan magana za ta iya karfafa cewa hadisin za a iya hada su. To amma kaga malamai sun yi sabani, riwaya sun zo guda biyu ko uku, sai ake sabani za a iya hada su zama hasanun ne gairi ko ba za a iya ba. To za ka samu an yi saɓani wajen ƙarfin raunin ne, wanda ya dauka raunin su yayi karfin da wani ba zai iya karfafan wani ba shine ake cewa hadisun ghairu munjabir shi ba yanda za a aikata da wannan hadisin sai ce maka wata hanya ba ta karfafa wata ba wanda ya dauka kuma raunin mai sauki ne zai iya karfafa wani sai zama hadisun munjabir hadisi ne wanda wani zai iya kawo zai iya karfafa wani ta kawwa bi ghairihi sai a iya kafa dalili shi sai zama hakanun bi ghairihi kenan kaga kenan wannan hadisin ko hadisan da suka zo akan abin da ya shafi tahiyya bayan sujjada rakkanuwa hadisai ne dukkanin su da'ifai sai dai wasu za su iya karfafa wasu wasu malamai sun tafi akan haka kila shi yasa suka inganta hadisi wasu ba za su karfafa wasu ba wasu sun tafi haka shi yasa suka ce hadisin da'ifi ne hadisi ne da'ifi wanda suka za'afa hadisan su suka fi yawa fiye da wanda suka inganta hadisan shi yasa muka ce mun fi karkatancewa kada a yi tahiyya din tunda babu hadisin da ya inganta amma in wani ya tahiyya kuma bayan sujjadar rakkanuwa ba za ka ce masa don me yasa yi ba za ka gaya masa ba yana da hadisai duk da masu rauni ne kuma yana da wasu malamai da suka tafi akan haka cewa hadisan wasu za su iya karfafa wasu ko wasu ma malamin hadisin sun inganta waɗannan hadisin sai ka zama matsalan tana da me tana da sauki kenan ba matsala ce wanda za a dinga tada jijiyoyin wuya a kanta ba ina fatan mun bayyana yana da kyau mutum ya dinga bibiyan irin wannan wani lokacin da zaran an ce maka hadisi da'ifi ne kai ta kalidi kake yi wani ne yace maka da'ifi kawai baka bincika ta wace hanya zan da'ifi ba sai ka ga mutum yana jira akan mutane ai hadisin ma da'ifi ne da suke kafa da yake kaza kaza in an bincika kuma sai a samu cewa da'ifin ma kila malamai sun yi sabani akai sannan ko kuma yana da wata hanya wanda ta inganta in an laluba ba hanyar da ta inganta wani ba zai karfafa wani ba wannan tabbas zai zama da'ifi in kuma wani zai karfafa wani hadisi ne sahihi ko ya zo ta wata hanya ingantacciya kaga kai da'ifiyan ka sani baka san hanya ingantacciyan ba sai ya zama hujja kai baka san cewa hujja ba ne in wani ya inganta shi wani bai inganta shi ba ko da ka tafi cewa da'ifi ne dole dai akwai dan shakkan ko ya inganta to ba za ka tada jijiyoyin wuya a kai ba ba za ka daga hankali akan wannan ba sai kowa ya tafi a bisa yanda ya fahimta ina fatan mun fahimci wannan matsala za mu koma littafi sai ce ubada sintain tawasu majalas aw fi mahallati alqiyam kan akal wato muna ci gaba da bayani akan wuraren da ake yin sujjadan ba'di mun kammala da wuraren da ake sujjadan qabli yanzu kuma muna cikin wuraren da ake yin sujjadan ba'di sai ma yace ubada sintain ko kuma bayan rak'o'i guda biyu istawa sai mutum ya daidaita ya tsaya ma'ana ya tashi daga raka'a biyu bai zauna ba har ya tsaya sun majanab sannan sai ya zauna sannan ma zai sujjadan ba'di aw fi mahallatil qiyami kad akar ko kuma a wuraren da ake tsayuwa kad akar shi kuma sai sun kuyar wato yanda ya kamata ka tashi sai ka zauna kamar bayan raka'a ɗaya miƙewa za a yi sai mutum ya zauna bayan raka'a biyu raka'a uku kai za a miƙe ne sai mutum ya zauna kaga ya askasa sunan ma zai sujjada me zai sujjada ba'di me yasa saboda ƙari yayi ƙari ne idan mutum yayi raka'a guda biyu maimakon ya zauna sai ya miƙe sannan ya sake dawowa ya zauna ya tahiyyan yanzu me yayi rigi ne ko yayi daɗi yayi ƙari ne shine abin da galibi wasu ba sa fahimta ƙarin me yayi shine yayi ƙarin tsayuwa wannan tashin da ya sake dawowa ƙari ne a sallah ba muhallin sa bane don muhallin wurin zama ne sai a miƙe kawai to da haka kenan ya bar zaman tsakiyan amma kuma ai ba a haka zaman tsakiyan ya balbalce ba da ya ci gaba da sallan sa sai a ce yayi rigi ne sai sujjadan qabli to amma ya sake dawowa yayi zaman tsakiyan yanzu me yayi ya ƙara tsayuwa ne zaman tsakiyan kan yana nan bai bashi ba duk da ya sake dawowa yayi shi to da haka anan yayi rigi ne zai sujjadan zai sujjadan qabli ne zai sujjada abin nan yayi ƙari ne zai sujjadan ba'di yayi ƙari ne zai sujjadan ba'di me ya ƙara shine wannan tsayuwan da ya sake dawowa to idan mutum ya rakkanuwa ya tashi ya tsaya sai ya tina cewa zama ya kamata ya yi a wannan raka'a biyu ne ya kamata ya zauna ya tahiyya ne sai da ya miƙe sai ya tina to anan ba a buƙatan ya dawo ba a buƙatan ya dawo ya ci gaba da sallansa a haka amma idan ya zamana bai gama rubuwa da ƙasa ba ne wato gwiwoyinsa da hannayensa suna ƙarsa ya zabura zai tashi sai ya tina to ya sake dawowa ko aka tinatar da shi ya sake dawowa wannan haka ake so kai koda a ce kafafuwansa sun bar ƙasa hannayensa ne suke bare da ƙasa to nan ma zai dawo ko a ce hannayensa sun daga gwiwoyinsa suna ƙasa nan ma ya dawo ko a ce hannayensa guda biyu da gwiwarsa ɗaya ta daga gwiwarsa ɗaya ne a ƙasa nan ma ya dawo ai bai gama miƙewa ba ko kuma gwiwoyinsa biyu sun daga da hannunsa guda ɗaya hannunsa ɗaya ne kawai a ƙasa nan ma ya sake dawowa sai da don bai gama miƙewa ba ya dawo haka ake so ba a buƙatan ya miƙe kuma idan ya dawo din yayi tahiyan ya gama sallarsa ba sujudan qabli ba ba'di dan ba abin da ya dada ko ya rage anan zabura yayi kaman zai tashi koma bai rubu da ƙasa ba ba sujudan qabli ba ba'di to in ya miƙe kuma maimakon ya dawo maimakon ya ci gaba da sallarsa sai ya dawo kuka ce in ya dawo yayi ƙari ne anan aka ce zai sujudan qabli to amma matsala ce khilafiya wato da malamai suka yi tabani wasu malamai sun tafi in dai ya miƙe ya sake dawowa sallarsa ta ɓaci sallarsa ta ɓaci saboda wasu hadisai da'ifai da suke cewa idan mutum ya miƙe to ya ci gaba da tsayuwansa kada ya dawo kaga hadisin nan da ya inganta sai a ce akwai umarni da hani a cikinsa idan mutum ya tashi daga raka'a ta biyu har ya daidaita to kada ya kuskure ya dawo ya ci gaba da sallarsa a haka to kaga an ce karka dawo to sai ka dawo kaga ka aikata abin da aka hana ka a sallah sai ya bata maka sallah amma hadisin bai inganta ba to da kuma fi yau malamai sai suka tafi in ya dawo din ma sallan bata me ba bata baci ba sallan bata baci ba amma asali shine karka kuma ya inganta a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya miƙe bai dawo ba to amma tunda aiki ne da zai bata mutum sallah a ce in yayi sabani wannan aikin ba amma in umurni ne ka saba zai iya bata maka sallah to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai dawo ba sai ya miƙe cika ta sallar sa aka yi sujudan qabli kamar yanda ya tabbata a hadisin Ibn Buhayna wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salla fa qama fi rak'atayn fa sabbahu bihi wato ruwan fa sabbahu kawai فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم نصير ويتو حديث ده wannan lafazin kuma hadisi ne ingantacce yace manzala ta sama yayi sallah sai ya tashi daga raka'a biyu bai zauna ba dai raka'a biyu nan maimakon ya zauna ya tafiya sai ya miƙe da ya miƙe sai aka masa tazihi aka ce subhanallahi kaga da ya kamata ya dawo ne kenan a yanda mutum zai gani to sai manzala ta sama sai bai dawo ba kuma ba sai ci gaba da sallah ya ci gaba da sallarsa bai dawo ba da ya gama sallarsa sai sujjada guda biyu sai sallame kaga da ya gama kafin ya sallame kenan sai sujjada biyu sai sallame sai sujjadan qabli to kaga manzala kuma ya gama miƙewa ne da ya miƙe sai aka ce subhanallahi sai ci gaba da abin ne ya ci gaba da sallarsa a wata riwaya sai musu nuni yace su biyo shi kawai sai musu nuni da hannu ta baya sai yace su biyo shi to kaga wannan hadisi yana nuna mana abin da yake sunna shine ka miƙe in ka riga ka rubuta ƙasa ka tafi kawai sai ka gama sallah ko an ce subhanallahi yanzu an tina maka cewa me kai rafkanuwa kuma bai kamata mamu su ce maka subhanallahi ba dan idan suka bi ka don ka miƙe gaba ɗaya kila sallan ka dai ka rikice a can gaba sai ka rikice ya rasa a raka'a kila ya zauna a raka'a ta uku sai ya dauka ita ce ta biyu in ka ce subhanallahi sai ya rasa to me yayi amma in ka ce masa subhanallahi yanzu ya gane cewa wurin zama ne bai zauna ba ya riga ya miƙe yanzu ya rike wannan rafkanuwan da yayi zai maganin sa nan gaba shine zai sujudan qabli zai maganin shaydan wanda ya sashi wannan rafkano so da haka sai miƙe haka kuma sai ku bi shi kuma bara ku zauna ku yi ta matsawa subhanallahi to a'a ku bi shi ya san abun da yake yi don wani zai dauka kaman kuskure ne yin haka ne kuma shine asali so da haka sai ku bi shi idan kuka bi shi ya kawo raka'a biyu ya zauna yayi tahiyya sai sujudan qabli sannan sai ya sallame maimakon wannan zaman da bai yi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kamar yadda yazo a riwayan Nasa'i sannan sai yace au fi mahallatil qiyam qad akal haka nan a mahallin tsayuwa mutum ya sunkuya wato zaka miƙe ne kai raka'a farko zaka miƙe shikenan sai ka zauna sai ka ce subhanallahi sai ka tashi ko ka tina sai ka tashi anan zaka yi baji saboda mai kai ƙarin zama ba a mahallin ka ko a raka'a ta uku zaka miƙe sai ka zauna sai aka ce maka subhanallahi to anan kayi ƙari zaka yi ne zaka yi sujjadan baji saboda ƙarin zama da abin nan da kai to amma anan ina son ku fahimci wani abu guda dalibai ilimi wato za ka yi sujjadan ba'din ne idan bayan ka zauna har ka fara tahiyya. Sai da ka zauna har ka fara tahiyya sai ka ce subhanallahi, sai ka tuna raka'a ta farko ne fa ka zauna ko raka'a ta uku. To yanzu idan ka gama sallanka za ka zo ka yi sujjadan ba'din don ka yi ƙarin zama ba a muhallinka ba. Amma idan daga zamanka kawai kana zama sai aka ce subhanallahi sai ka miƙe, za ka ci gaba da sallanka kuma in ka gama ba ƙabli ba ba'di. Saboda ba wanda ka ƙara a nan wanda ba a ƙara shi a sallah don ba ka fara tahiyya ba. Saboda akwai jalsatul istiraha, ko da ba ka ɗauke ta sunna ba ne duk malamai sun yi ijima'i cewa ya halatta ka yi wannan zaman, don an yi ijima'i manzon Allah ya yi zaman kuma bai yi sujjadan ƙabli ko ba'di ba. Sannan saɓanin da aka yi sunna ne yin hakan ko ba sunna ba. To har wanda ya ce ba sunna ba ya yadda ya halatta ka yi wannan zaman, sai dai kar ka ɗauke shi cewa ibada ne. To sai mutum ya zauna bai fara tahiyya ba, to kaga wannan sai a ɗauka kamar ma ya yi jalsatul istiraha ne, wato zaman hutu da ake yi na bayan raka'a ɗaya ko kuma bayan raka'a uku, kaga ba ƙabli a kansa ko ba ne. To da haka idan mutum daga zamansa ne ya miƙe ko aka tunatar da shi ya miƙe, to babu maganar sujjada da zai sujjadan ba'di a nan ba. Ina son mu fahimci wannan, don wasu in irin haka ta faru aka tashi kuma ana sallah mai salati ya sujjada ta kama ba a yi sujjadan ba'di ba, akwai ba'di. Ko kaga wani ya shiga ruɗu ko kuma a kama tattaunawa tare da liman, ko kuma wani bai san hukuncin ba sai ya sujjadan ba'di ɗin, kaga ya yi wani ƙari a sallansa wanda babu ba cikin wato ainihin wanda baya muhalli. Kun fahimci wannan? Wannan su ne sujjadan ƙabli da ba'di. Kafin mu shiga baiti na gaba wanda zai mana bayanin alaƙar sallar liman da abun nan da mamu. To abun da malam bai kawo mana a nan ba shi ne, akwai wani sujjada da ake yi wato na wanda kokonto ya aure shi, shi ne mustankihu shak. Mutum idan kokonto ya aure shi, mun sani a matsayin malikiya me aka ce ya yi, sajada ba'da salam, wa man istankahu shakku sajada ba'da salam. In kokonto ya aure ka, me ma'anar ya aure ka? Ya jizince ka ko yaushe yana yi maka kullum kana shakkan sallanka ta cika ko bata cika ba, ka kaddara ta cika kawai kai sujjadan ba'di, shi ma'anan kokonto ya aure mutu kawai da matar mutum take lirinta sa. To wannan maganar akwai dalili a kanta, shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna adakum idza qama salli ja'ahu shaytanu falabbasa alayhi hatta la yadri kam salla fa idza bada zalika li ahadikum fajadu sadatayni wa huwa jalis. Yace idan ɗayanku ya tashi zai yi sallah, to za ka ga shaitan zai zo masa falabbasa alayhi, sai ya rikitar masa da sallansa. Haka shaitan yake yi in ba ibada kake ba, watakila zai iya barinka da ka fara ibada kuma sai dinga kawo maka tunani kina kaza. Dinga sa maka shakka a sallanka har alwalanka ma sai sa maka shakka. Yace to shaitan sai ya rikitar da kai a sallanka, ya dinga nuna maka ta cika ko bata cika ba. Yace har mutum bai rai iya ganewa ba raka'a nawa yayi. Manzala ta suma yace to idan haka ta kasance ga ɗayanku, to ya sujjada guda biyu yana zaune. To wannan hadisin mafi yawan malamai sai suka ɗauke shi wanda kokonto ya aure shi ne, hadisin Bukhari da Muslim. Domin muna da wani hadisi na Abi Sa'id al-Khudri wanda muka karanta shi a darasin da ya gabata, wanda manzala ta suma yake cewa idza shakka ahadukum fi salati falam yadri kam salla a salatan an arba'an, aka ce falyatrahi shakka wal yamni ala mastaykana thumma liyazjud sadataini qabla an yusalli. Idan mutum yayi shakka a sallansa bai san raka'a ne ba uku ne ko hudu, ya jefar da shakkan sannan sai yayi sujjada guda nawa, abin nan sai ya gini akan yaqininsa. In uku ne ko hudu kai kaddara uku ne, idan biyu ko uku ka kaddara biyu ne, sai ka cika ta sallanka sannan kai sujjada ƙabli. Ma'ana shakkan raka'an da kai shakka din ka jefar da ita, ka dauka babu ita. In ka gama sallanka kuma yanzu akwai shakkan kai ƙari, to da haka sai kai sujjada. Wannan kamar yanda yazo a wani hadisin cewa idan mutum yayi sallah, wato yana cikin abun nan, yana cikin sallah sai yayi shakka, shine ma'anan man salla salatan ya shukku fi nuqsani falyusalli hatta ya shukka fi ziyadati, wanda yayi sallah sai yake shakkan ya rage a sallansa ne ko bai rage ba. Manzala kuma yace ci gaba da yin sallarsa har sai yayi shakkan ya dada ne ko bai dada ba. Kaga yin shakka kai ka dada ko ba ka dada ba da sauki. Wannan hadisi Imam Ahmad Shakir ya inganta shi. to wannan hadisin malai suka ce daban ne da hadisin da na karanto da azumi wannan yana maganan kana shakkan ta cika ko bata cika ba amma ba koyaushe kokonton yake zuwa maka ba to anan zaka yi gini a bisa yaqinin ka sai ka kaddara bata cikan ba kawai in ka cika ta sai kai sujjada ko kai kabli ko kai ba'di amma idan kuma kullun kokonton yana zuwa maka kana cikin sallah sai ka rasa ma raka nawa kai kana ga hudu ne ko uku kullun kai sallanka a matsayin kana shakka shedan ya samu galba a kanka to ka dinga yin sujjada rakkanuwa kawai domin ka dinga koran shedan ne amma karka ce zaka gyara wato ainihin sallah saboda yanzu shedan ya ci galba a kanka kullun sai ya sa maka shakka to akwai bukatan kai watsi da shi sai ka dinga yin sujjadan badi kuma yana batawa shedan rai idan mutum ya sujjadan badi shedan hankalinsa yana tashi saboda ya ki yin sujjada ne ubangiji ta alaƙi ne masa ya fushi da shi to dai ga dan adam yana yin sujjada sai shiga damuwa to sai ka dinga yin sujjada ba'di a haka har shedan ya daina sa maka wannan kokonto ina fata mun bayyana wannan matsala to da haka duk wannan kokonto ya zimce shi kullu yana ganin kamar sallansa ya bar wani abu sai dinga yin sujjadan ba'di tawa'un yana shakkan ya bar raka'a ko ya bar wani abu na sunna sujjadan ba'di kawai zai ya share ainihin wato shedan din kar ya dinga biye masa wannan kuma akwai bambanci da wanda rafkanuwa ya aure shi don akwai mustankihu shah abin nan sahri wanda mai risala ya kawo shi amma galibi wasu ba sa fahimtar karatu wanda asahu ya tarihi kasiran rafkanuwa yana bijiro masa da yawa amma yana da yaqini in yi sallan azhar ya rafkanuwa ya sallan la'asar ya rafkanuwa da abin nan magariba haka yawanci sallan sa yana cikin rafkanuwa amma ya san cewa lalle yayi rafkanuwan ya rage ne to wannan dole sai ya cika sallan sa sai ya cika ta sallan sai da wasu malamai suka ce ba sai yayi ba'adin ba ko kablin ba wasu kuma suka ce zai yi so da haka wanda shi yana da yaqinin rafkanuwan yake yi to shine ko wancan hadisin zai hau kansa yayi gini akan yaqinin sa kawai ma'ana shi kan zai cika ta sallan sa sai ya sujjada daga bayan rafkanuwan wanda kuma shi shakka yake koyaushe shakkan yana bijiro masa to shi kuma wannan zai sujjadan ba'adi ne ba zai yi sujjadan wato ba zai tsaya gyara wannan ba don yace zai biye wannan kullum kuma zai dinga gyaran sallansa kenan zai dinga kari a sallansa wanda yake shakkansa shedan ya samu galba a kansa wannan shine galibi abinda malamai suka tafi a kansa sannan wannan hadisin wanda manzalarsa kuma yake cewa idan shedan ya zo wa mutum falabta alayhi ya rikitar da shi a sallansa bai san nawa ya sallata ba ya yi sujjadan rafkanuwa guda biyu sai ya sallame to malamai sun kafa dalili da wannan hadisin a bisa wata matsala wanda ita ma malam bai kawo mana ita ba shine shin rafkanuwa a farilla kamar rafkanuwa ne a nafila ko akwai bambanci malai sun kafa dai da wannan hadisin cewa babu bambanci don manzala kuma ya ce cewa idan mutum ya tashi yana sallah bai bambance farilla ko nafila ba yace bai san nawa ya sallata saboda haka kenan idan kai rafkanuwa a nafila kamar ma rafkanuwa a farilla ne duba me ka bari sai kai sujjadan qabli ko kai sujjadan ba'di kamar yanda yake a sallan farilla sai dai a wasu matsaloli daga cikin matsalolin akwai guda uku wanda kwata-kwata ba a sujjada shine kamar idan ka bar sura a nafila sai ka manta ba kai sura ba kana fatiha kawai shikenan sai ka me sai ka shiga abin nan sai kai ruku'u to nan babu sujjadan qabli ba ba'di don akwai nafilan da ake mata fatiha kawai kamar rak'atul fajr kaga anan babu sujjadan qabli ko ba'di ko kuma nafilan dare a bayyane ake kai kuma sai ka manta sai ka sirranta to nan ma babu sujjadan qabli babu ba'di nafilan yini na rana kenan a sirranci ake son a yi su kai kuma sai ka manta sai ka bayyana to nan ma babu sujjadan qabli babu sujjadan ba'di kenan babu sujjadan rafkanuwa a wayannan halaye guda uku na ainihin wato nafila saboda haka kenan sallah rafkanuwa a farilla kamar rafkanuwa ne a nafila ana yi masa shi ma sujjada rafkanuwa kamar yadda ake yi a sujjadan wato abin da ya shafi sallan farilla sai da wani lokacin rafkanuwan yana dan bambanta don me alal ya kawo fitu masail amma na kawo mana guda uku ne wanda suke da alaka da cewa za a yi sujjada rafkanuwa ko ba za a yi ba wancan kuma kila sai an zo mahallin su sannan sai ma da ya ce wala sujuda mujzi'un amma wajab wala khafifi sunnatin aw mustahab wala sujuda mujzi'in babu wata sujjada da take isa amma wajab daga ainihin wato abin da yake na wajibi da aka bari idan ka bar farilla to babu wata sujjada kuma da zaka ne da zaka ainihin cika ce maka wannan gurbin farilla din me zaka yi sai dai ka zo da wannan farilla din sai ce wala khatifi sunnati hakanan babu wata sunna mai sauki da ake mata sujjada rabbanuwa kamar kabbara kwaya daya ko sami Allahu liman hamidahu guda daya mutun ya bari au mustahab hakanan babu wani mustahabi da mutun in ya bashi za a ce yayi ne ya sujjada rabbanuwa kamar daga hannaye yayin kabbaran harama mustahabi ne babu sujjada rabbanuwa haka ne irin zikiri azkar wayanda ake a ruku'u ko a sujjada subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi idan mutum ya bar irin wannan to shi ma babu ainihin sujjada rabkanwa a cikin wato wadannan rabkanwa din to nan la sujuda mujzi'un amma wajib babu sujjada ga abin da aka bari na farilla in ka bar farilla ba za ka masa sujjada ba saboda ba a samu wani hadisi manzala kuma ya bar farilla ya yi sujjada ba yanzu da ya rabkanwa sallarsa bata cika ba raka'a biyu yayi ai san da ya ƙara kawo in raka'a biyun kafin me kafin ya sujjadan ba bi kafin ya sujjadan ba bi to sai wasu ba sa ganewa idan aka ce wa man sallama min raka'ataini sajada ba'da salami haka ba haka mai alari yake faɗa ma wanda ya manta ya sallame daga raka'a biyu kenan mai raka'a hudu ne sallarsa ko mai uku sai aka ce yayi sujjada bayan sallama kawai wani idan ya sallame daga raka'a biyu kawai sai ya buga sujjadan ba dai kawai shikenan sai tace ta eh to an ce ai zahirin magana haka ta nuna in dai ba malami ne maka sharhi ba ko duk wanda ya sallame ba raka'a biyu sujjada ba da sai sujjada bayan sallama kaga ba a ce faliyati bin raka'ati ne summa sujjada ba da sallami ba ce ya zo da raka'a biyu masanne sa kawai to aka yi sujjada ba da sallami wa man fa'ala kaza sujjada ba da sallami ko qabla sallami haka yayi ta jiro su yayi ta jiro su to sai wani ya dawo sai wasu suke daukan cewa kawai da zaran kai rafkanuwan kawai shikenan sai kai sujjada ba tare da ka zo da abin da ka bari na farilla ba a'a sai ka zo da shi in wajibi ne sannan sai kai sujjadan ƙarin da kai to ya ake wani wani irin abubuwa ake bari na farilla a sallah wanda dole sai ka zo da su akwai kabbaran harama akwai sallama idan mutum ya manta da ya kabbaran harama ba sai da ya zo raka'an ƙarshe sai ya tuna bai kabbaran harama ba kwata-kwata ba da sallah wannan kan zai sake daga farko ne sai sake kabbaran harama ya sake sabuwar sallah don ita ba a mata me sujjada rafkanuwa sannan kuma ita ba a ba maganar ka gyara ta don ka bar sallan ka tun a can baya ne kamar ma a ce baka yi niyya ba ne in baka yi niyya ba ka bar sallan ka tun farko to ba wani maganar sujjada sai ka yi niyya ka kabbara sallah in kabbaran harama ka bari ka sake yin ta haka nan wanda ya bar sallama idan mutum ya bar yin sallama a sallah amma sai ya tina a kusa kana sallamewa abunan kana ka gama tahiyya kawai sai ka kama wasu harkokin ka cikin masallaci ko wani zikirin ka ko wani abu sai ka tina ba baka sallame ba to ka sallame shine ma'anar sallama in kana qariban jiddan sai ka sallame in a kusa ne sosai kaga baka da iskali kenan kuma sa za ka sallame ko da ka juya wa alqibla baya don ka san wannan matsala ko da ka koma irin ginshikin masallaci ka dan kalli nan ko ka juya ka kalli kan sai dai aka ce in ka rubu da masallaci ka riga ka fita to nan zaka sake kallon ka fiye malami sun tafi akan haka amma don ka yi dan juya wa alqibla baya ko ka yi magana da wani in dai a kusa ne to ka sallame kawai ka sake sallamewa sallan ka tayi farilla ne ka bari kuma lokacin da zaka yi tadarukin sa ma'ana zaka gyara bai wuce ba amma lokaci zamani ya yi tsawo ko har ka fita daga masallaci kana wasu harkokinka to ai ka bar rukunin sallah saboda haka wannan kuma rukuni kuma yana haɗe da ita sallah din rukunin ta yana haɗe da ita duk rukunin abu yana haɗe da shi rukunin ibada yana haɗe da ibada yanzu ka riga ka riba har ka kama wasu harkokinka to yanzu zaka dawo ka sake sabuwar sallah ne idan mutum fatiha ya bari da ya bar fatiha sai ya kina bayan yayi ruku'i ko bayan yayi sujjada sai dawo kawai ya kama karanta fatiha sai da mutum yayi ruku'i sai ya tuna ba sai bai karanta fatiha ba rakan sai wa kawai yayi bai karanta fatiha ba sai ya sake dawowa ya tsaya ya sake karanta fatiha sai ya sake wani ruku'u ya kare ta sallah a haka in ya gama sai sujjadan baki dan yayi kare wani ruku'u ba muhallin sa ba haka nan in ma ka tafi har sujjada ka je ka yi sujjadu guda biyu na duka tuna ba kai fatiha ba ka sake miƙewa kawai ka karanta fatiha a karanta fatiha haka in ma ka bari tsayuwan fatihan ne don fatiha ba yin ta sai a tsayuwa qumu lillahi qanitina a zaune kawai kai tunanin kai baka a sai ka miƙe kai ta hiya ne raka'a ta biyu zaka tafi ta uku tunanin kai baka a tsaye kake sai ka dinga karanta fatiha inda ka gama karanta Fatiha za ka yi ruku'u sai ka fahimci a zaune kake a ka miƙe ka sake karanta Fatiha sai ka karanta ta tukun sannan ka kai ruku'u nan ma sai ka sujudan bari don ka maimaita Fatiha ka karanta ta ba muhallinka haka nan idan mutum ainihin wato ya tafi abun nan ya bar ainihin ya tafi ya bar sujjada ya bar sujjada da ya bar sujjada shi ma sanda ya gama abun nan sanda ya dago daga wannan raka'a ya dago daga raka'an abun nan raka'an da ya tafi din yana kira'a yana karatu sai tuna fa bai sujjada ba yanzu abun da zai yi kawai ya fadi yana mai sujjada wannan raka'an kan ba maganan ka kulla ta sai ya fadi ya sujjadan sa guda biyu yana yin ruku'u ne sai shikenan sai miƙe ya miƙe kawai maimakon ya tafi sujjada sai kama kira'a ya tafi wata raka'a a yanzu ya bar kira'an sai ya fadi ya sujjada ya ci gaba ya kare ya yi wannan sujjada guda biyu daga baya sai ya sujjada baɗi na wannan ƙari miƙe wanda ya yi ko kuma sujjada ɗaya biyu ɗaya ba ya miƙe nan ma ya sake tafiya ya yi ya sujjada ta biyu haka nan idan zaman tahiya ma ya kama yi ya bar sujjada ɗaya shi ma zai bar tahiyan ya ƙarisa wannan sujjadan sannan daga baya ya ainihin wato ainihin ci gaba da tahiyansa to haka nan shi ma mai ruku'u wanda ya tafi sujjada idan ya tafi sujjada dai sake tashi wanda ya bar ruku'u sai da ya sujjada sai ya tuna cewa fa bai yi ruku'u ba to yanzu zai dawo ya yi ruku'unsa sai dai siffan dawowan guda biyu yanda aka fi so mafi yawan malamai suka tafi a kai na malikiya shine ka sake dawowa ka tsaya ka karanta wani abu na alkur'ani sai zama kaman ka tsora kira'an da kake yi sannan sai ka yi ruku'unka shikenan sai ka dago nan ma za ka yi sujjadan baji saboda me saboda wannan abun nan din da kai wannan sujjadan da kai wanda wato abun nan wanda ba abun nan ba a muhallinta ba sannan haka nan idan kaga dama za ka iya daga sujjadan idan ka tina cewa ba ka yi ruku'u ba za ka iya dawowa da baya-baya a sunkuye-sunkuye har ka daidaita kana mai ruku'u wato ba tare da ka sake miƙewa ba idan kai haka ma ta yi wasu malamai ma haka suka tafi kawai cewa kawai ka dinga baya-baya kana ɗan ɗagowa har ka daidaita kana ruku'u ba sai ka sake tsayuwa ba shine ibrahim rashid da yake cewa wakila bar ruju'u ko mustaudi ba hatta ya sira rafi an mustawiya ka dinga da kana nuku-nuku kana dawowa kaɗan-kaɗan har ka daidaita kana mai ainihin wato ainihin ruku'u shikenan sai ka yi tazmiyin ka sai ka dago sai ka miƙe ka tafi sujjada ba tare da ka sake tsayawa ba duk wanda ka yi ba ka da ainihin wato matsala mutum zai iya yin wannan kuma zai iya yin wato ainihin wancan to shi abun da ya shafi barin farilla in zai yiwu ka gyara shi kana cikin sallan za ka gyara shi kamar yadda muka yi magana yanzu zai yiwu ka gyara kana cikin raka'a ne duk misalin da muka yi baka kulla wata raka'a ba sai ka gyara sai ka ci gaba da sallanka aka kai bari to amma idan bai zai yiwu ka gyara ba fa raka'an da ka bar mata rukunin nan ko farillan ka bar mata karatun Fatiha ko ruku'u ko ɗagowa daga ruku'u baka ɗago ba ka zarci ko kuma sujjada ko ɗagowa daga sujjada ka baka yi ba san da ka kulla raka'an da take bi mata sannan sai ka tuna cewa fa waccan raka'an ka bar mata ruku'u ko Fatiha ko tsayuwa don karatun Fatiha ko sujjada ko ɗagowa daga ruku'u ko ɗagowa daga sujjada yanzu ya za ka yi ita wacce raka'an kan ba da dama ka gyara ta don ka riga ka fara wannan duk misalin da muka yi a ɗazun ka riga ka kulla wannan kai baka riga ka yi ruku'u ba ne ko kana cikin kira'a ne za ka iya gyara raka'an da ka baro amma in ka riga ka kulla raka'an da take tafe ka yi ruku'u har ka ɗago daga ruku'u to nan ba maganan ka gyara wannan raka'an sai dai ka jefar da ita ka zo da wata raka'an daban da ita ka zo da wata raka'an daban ba ita ba wannan raka'an kuma wanda za ka zo da ita ya danganta a yaushe ka tuna ta a yaushe ka tuna ta idan mutum ya tuna wannan raka'an ne bayan ya kulla wanda take binta amma ya tuna ta a lokacin da bai fita daga rako'i biyu na farko ba ma'ana kana rako'i biyu na farko sai ka tuna bayan ka kulla raka'a ta uku yanzu idan mutum yana raka'a ta biyu sai ya tuna a raka'an farko ya bar wani rukuni na sallansa a raka'an farko ya bar farilla to amma bayan ya kulla raka'a ta biyu ne ya gane ya bar farilla ne idan kafin ya kulla raka'a ta biyu ne kaga wannan ba ishkali zai koma ya gyara wata raka'a amma har ya yi ruku'u ya dago sai ya tuna fa a raka'an farkon nan ita ba ta da ruku ko ba ta dagwa daga ruku'i, to wannan ta biyu ne ya dauke ta ita ce raka'ansa ta farko. In ya sake tashi zai kawo me? Wata raka'a mai Fatiha da Sura. Kaga anan bai da matsala sai zaman tsakiya. Idan yayi zaman tsakiya zai sake kawo rakoi guda biyu wanda suke da Fatiha kawai. Anan bai da iskali, shikenan zai sujjadan baji ne saboda me? Saboda raka'an da ya bari din ita ce raka'an farko, ya riga ya jefar da ita kuma ya jero sallansa a inda ake jeranta. Amma idan ya zamana raka'a ya kulla raka'a ta uku ne, har ya kulla ta sai tana ɗaya daga cikin raka'o'in nan guda biyu, ya bar mata ruku'i ko sujjada ko tsaguwa daga ruku'i ko sujjada ɗaya daga cikin farillan sallah, to wannan zai ci gaba da sallansa ya ƙarisa raka'a biyun sannan masu Fatiha. In ya gama sai ya kawo raka'a ɗaya wanda ba ta da Fatiha, shine ma'anan baniyan. Kaji malamin fiqh sun ce baniyan kana mai gini kenan babu Sura, zai kawo mai Fatiha wanda ba ta da Sura. A maimakon waccan raka'an da ya bari wacce ba ta da me, wacce ya bar mata ruku'u ko sujjada ko kuma Fatiha ko wani abu, to idan ya kawo ta wannan kaga ya cika ta raka'an sa hudu, sai dai a can yayi ƙarin wata raka'a wanda ba ta kikkiya ba. A nan kuma raka'an da ya zo zai ƙara, ya ƙara raka'an amma bai mata Fatiha ba saboda wurin tsora, bai mata Sura ba saboda wurin tsora Suran ya wuce, to anan sai aka ce ya sujjadan baji. Abu ne ya sujjadan ƙabli. Me yasa ya sujjadan ƙabli? Saboda ya bar zaman tsakiya sannan kuma ya bar Sura. Wato ina son mai da mu karatun alare ne lam ya futa. Dan zaki maimaitawa. Idan kai rafkanwa a ɗaya daga cikin rakoi biyu na farko, sai ya zamana baka yi ruku'u ko sujjada wani abu dai na farilla, baka tina ba sai bayan ka kullata uku, to ka ci gaba da sallanka ka sake kullata hudu. Idan ka kullata hudu shikenan sai ka zauna, in kai ta ya sai ka tashi kuma ka kawo raka'a ɗaya mai Fatiha kawai, sai ka zauna sai ka yi sujjadan ƙabli kafin ka sallame. Saboda ai ka bar zaman tsakiya, zaman tsakiya ba raka'a biyu ake yi, to wancan wanda kai ai raka'a ɗaya kai ba raka'a ce cikakkiya ba. Sannan anan da ka zo rama ta, da ka zo rama wannan raka'an ka rama ta da Fatiha kawai babu Sura, kaga ka bar Sura ka bar me? Ka bar zaman tsakiya, to anan za ka yi sujjadan ƙabli. Amma idan ka bar raka'a, raka'an da ka bari ta samu matsala ɗin ta kasance a raka'a na ƙarshe ne, a raka'a ta ƙarshe ne ko ta kusa da ta ƙarshe, wa'inda ba a musu Sura dama, raka'o'inka biyu na azhar lafiyan su ƙalau, amma raka'an ƙarshe ta uku da ta huɗu a nan ne ko a ta uku ne kai, sai ka bar ta baka yi me ba, baka yi ainihin Fatiha ba, yanzu kana ta huɗu ka ƙulla ta huɗu sai ka tina. Yanzu tun da ka kulla ta hudu sai ka tina ta uku baka mata Fatiha ko ruku'u ko sujjada ba, ka kaddara ta ukun nan babu ita, ta hudun nan sai ka kaddara ne ita ce ta ukun ka, sai ka kawo mai Fatiha kawai, ka kawo mai Fatiha kawai, dama muhallinta kenan, sai ka cika ta wannan ta hudu, ka kawo maimakon wacce ka yar din nan, sai ka zauna ka yi sujjada sai ka sallame ka yi sujjadan baji. Ma'ana ka zauna ka yi tahiyya sai ka sallame sannan sai ka yi sujjadan baji. Me yasa za ka yi sujjadan baji? Li'annas surata wal julusa lan yafuta. Saboda a zaman ka na tsakiya ka yi shi, dama bayan ka yi zaman tsakiya ne aka samu matsala din a waccan raka'a. Sannan kuma da ka zo dama raka'an da ba ta da Sura ne, ba ta da Sura, shikenan da ka zo kuma ka yi ta ba Suran, a can kuma an samu mai Sura din, to shine ma'anar li'annas surata wal julusa lan yafuta. Saboda Sura da ainihin zama bai kubuce ba. Kaga wannan Sura ta farko kenan wanda za ka yi ƙalbi, wanda za ka yi baji. Sannan na biyu kuma ko kasance a cikin rakoi biyu ne na farko, ka bar mata wannan rukunin ko ruku'u ko tsagowa daga ruku, wata zakara qabla aqdi salisati, sai ka tina kafin ka kulla ta uku. Ba mun ce ta uku nan sai ka mai da ita na nawa, ta biyu. Ka zauna ka yi tahiyya ka dago kana raka'a ta uku kana karatun Fatiha sai ka tina fa, to ai rakoi biyu na farkon nan ɗaya daga cikin su ko ta farkon ko ta biyu ba ta da Fatiha ko ba ta da ruku'u, yanzu sai ka kaddara ba ɗaya daga cikin wannan raka'o'in, wannan raka'an da kake yin tunda baka yi ruku'u ba Fatiha kake yi, kana gama Fatiha ka tsora mata Sura. A zahiri ita ne ta uku, amma a hakika ita ce ta nawa? Ta biyu. Ka tsora mata Sura. In ka tsora mata Sura sai ka zauna, ita ce raka'a ta biyu, sai ka kawo guda biyu wanda suke da Fatiha babu Sura, sai ka yi sujjadan me? Kai sujjadan ba'adi. Li'anna surata wal julusa lan yafuta. Saboda bata kubuce ba, ka yi ta darukinta, ta ukun ka ƙara mata Sura ta zama ta nawa? Ta biyu. Kuma ka zauna bayan ka yi ta uku ɗin, don ita ne ta biyunka. Ka ga da zaman da suran duk basu kubuce maka ba yanzu da ka kare biyu masu fatiha akwai ka zauna ka sallame yanzu me kai ka kara wata raka'a wanda ba ta da ruku'u ko ba ta da sujada wanda ta samu matsala wanda ka jefar da ita in an yi kare kuma me ake yi za ka sujada ba'di saboda haka sai ka sujada ba'di li anna surata wal julusa lan yafuta saboda sura da sujada abin da zama basu kubuce ba wannan sune surori guda biyu wanda mai alari ya kawo wanda ake ce musu lan yafuta wanda shine karatun da yafi kowane karatu kuma wahala a cikin alari abba babu sabi shi yafi wahala a alari kuma wannan lan yafutan shi yafi wahala ko da ka sai ka rike wannan bayani in baka gane ba ka je kai murajan alarin ka zaka ƙara fahimtan wannan karatu din to za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم متم بيو ما ستك الدر فرقو كوتك الدر فرقو با تنبايا بچي نيمان الدعاء نيا وجمالا دا سوران يوم ومسلمي نيا ما هاي سيار سيرسا اللي ما ترسوا ايكوما واتو يارو سنيكي نوكي دوكيكي نيمان تيا شويدا الدعاء اللي منو بكين سركي سايدين ونام ممونا نالي wannan yake cewa malam ya halatta mutum ya goge jikinsa da tawul bayan yayi wanka
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wato wani na go suna ta dariya wannan tambaya ta da muhimmanci ai ba ka gane tambaya mai muhimmanci ba sai kana karatu zaka akwai malamai da suka tafi cewa makaruhi ne ka goge jikinka da tawul amma hadisi ya inganta mazala sa sama yayi wanka yace an dika masa tawul ya goge jikinsa da shi ko a ce kelle to da haka zance wasu inganci babu karhanci don ka goge jikinka da tawul bayan kayi ne bayan kayi wanka amma matsala ne wanda akwai ta cikin littafi kada ku yi masa dariya shi mai tambaya to zance mafi inganci ya halatta ka goge jikinka bayan kayi wankan janaba da tawul ko in kayi alwala saboda mazala sa sama yayi wanda suka ce makaruhi ne kila wannan hadisi bai zo musu bane
mai tambaya ta gaba tambayoyi rubuto kamar uku amma zan karanta ta farko da ta biyu saura zan bayar malamin ya ga dacewar karanta maka sai karanta ya ansa maka afwan na farko tambaya ta biyu ce malam shin wai da gaske ne annabi Isa alaihi salam bai taba yin aure ba har ya bar duniya
to kusan haka ne a tarihin sa tarihin da aka bada kissan sa bai taba yin aure ba har ya bar duniya wannan dai shine yake abin da suke littafin tarihi amma duk abin da ba hadisi ne ingantacce ko alqur'ani ba ba za ka yanke cewa lalle haka abin yake ba amma wannan dai shi ya shahara kuma ba mu gama da mai suna inkarin haka ne ba
tambayar sa ta uku yake cewa malam shin ganima kan ana shiga gidan waɗanda aka ci su da yaƙi ne a ɗaya bi dukiyar su a matsayin ganima ko kuma ganima shine abin da aka samu a fagen daga dan Allah malam ina so a yi bayani akan wannan
ya danganta da ina aka yakin idan a fagen daga aka yakin ba garin kafure bane ganima shine a kwace iya dukiyar da suka zo da shi ba an ci su da yaki abin nan dan guzurin su da wakan su da dabbobin su wanda suka zo da shi in sun zo da raƙuma har da raƙuma inda shanu suka zo da awaki da tumaki duk za kwace kamar da ya faru a yakin Hunayn sun zo da dabbobin su gaba daya to kaga wannan aurin daga ne idan kuma kaga bara a bi su gidajen su ba kenan bayan ci su da yaki ko bara a bi su gidajen su a je a ce za a kwace abin da ke gidajen su ba don sun koma sun gudu sun koma wanda aka kashe an kashe wanda suka gudu sun gudu amma in an afkawa garin ne to wannan kuma za a je har cikin gidajen za a dauko ganima in har an jira a cikin garin ne aka ci su da yaƙi kamar Banu Qurayza da aka shiga aka ci garin da yaƙi duk abin da ke cikin garin ya zama ganima na musulmi haka aka kakkama su wanda aka sha kashe wanda aka kama aka kama bayan an kama su aka kakkashe duk baligan duk kuma dukiyar da suka bari ta zama ganima ga musulmi idan garin aka jira aka ci su da yaƙi to abin da ke cikin gidajen su ganima ne na musulmi in kuma wani wuri ne aka je aka haɗu to iya abin da suka zo da shi shine ganima na gidajen su kuma in sun koma da su tattashi
wannan mai tambayar yana cewa malam muna sallah da liman sai aka dauke wuta kuma a raka'a ta biyu a raka'a ta biyu ne da muka yi sujada sai ya dago mu kuma bamu ji ba har yayi zaman tahiya ya gama har ya miƙe sannan muka ji shin me hukuncin wannan tahiyar da bamu yi ba
wannan galibi zaka samu kila mata ne a gidaje karanta wannan mata ne a gidaje suke bin sallah amma in a masallaci kake ga kwando ke wuta ai kana ganin ruku da sujada ko ma masallacin ya cika har waje dai yana da wuya ba ka ka gani an yi ruku da sujada in ba daga muryawo ma na kusa da kai zai to so kuma maganar sallar mata a gidajen su zance mafi inganci in katangar gida tana haɗe da masallaci da su bi an samu daga cikin sabai akwai masa amma in yana nesa da masallaci to kar a ji kar a dogara da sika don za a iya samun irin wannan matsalar da aka samu kuma ba a samu magabata suna yi ba daga nesa a ce a bi sallah amma in yana haɗe da masallaci gidan sai a zo a raba jikin masallacin a bi sahu tunda dama su mata ba sai sun haɗa sahunsu da na maza ba ko a masallacin ma a can baya suke amma in dai irin ji daga da sika ne za a ji din nan to barin sa shi yafi alkhairi
sannan ya sake cewa
ban faɗi hukuncin sallar ba anan sallah ta riga ta tariki ce in irin siffan da na faɗa ne ko kuma masallacin an cika ne har mutum ya kasa gane a ina ake an bar shi an dago daga sujjadan bai san an dago ba ko irin mata wanda take haɗe da wannan masallacin anan za ka ƙarisa sallan ka ne cigaba liman ya cigaba da sallar sa kai ma kana ƙarisa taka kuma ya halatta amma taba karanta hadisin wanda ya yanke alaƙa sa da sallah ko Mu'adh bin Jabal yana masa limanci ya ga an tsawaita kira'a ya ja gefe ya ƙarisa sallan sa ko da haka sallan ka ta yi so da haka abu ya rikice maka sauti ba zuwa maka ƙarisa a ina liman yake kuma kana masallacin ko kana haraba ne masallaci ya cika ko kina abin nan bayan masallacin gidanki a haɗe yake da masallacin kin zo kin rabu jikin katangan masallaci ko kuma abin nan kagon masallaci wannan ki ƙarisa sallan ki a haka ka ƙarisa kai ma sallan ka a haka amma irin wanda ake a can ne sannan wanda bamu da hujja a kansa wannan shawaran da zan bayar a sake sallan gaba ɗaya kawai
ya sake cewa malam ni ne azhar ta wuce ni sai na zo masallaci kuma da asal ayi shin zan iya bin liman amma da niyyar sallar azhar in ya so idan nayi la'asar din daga baya idan nayi azhar din daga baya sai na yi la'asar
wannan matsala mun sha tattauna ta akwai sabanin malamai za a yi ko ba za a yi ba wanda suka ce ba za a yi ba saboda hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yusamma bihi fala taqtalifu ala imami an sanya liman don aikoyi da shi kar ka saba limamin ka yana azhar kai kana da asar suka ce ba za a yi ba shine mazhaban malikiyya wanda suka ce za a bi suka ce a hadisin fa ba maganar sabanin niyya ina magana ne akan me sabanin aiki shi yasa ce wa idza kabbara fa kabbir wa idza raka'a fa raka'u wa la tarka'u hatta yarka'a in yayi kabbara kai kabbara in yayi ruku'u kai ruku'u in yayi sujuda kai duk wani abu sai yayi to kar ka saba masa a wannan suka ce ba a shafi maganar niyya ba so da haka aniya zai iya kai kai niyan azhar shi kuma ya niyan la'asar ko shi yana la'asar kai ka bi shi da azhar suka ƙara kafa dalilin su kuma da cewa yanzu idan ka zo ranar juma'a sai kai niyan abin da liman ya zo raka'an ƙarshe abin da liman ya zo ƙarshe yana tahiya shikenan sai ka zo kai niyan azhar sai ka zauna tare da liman shi kuma alhalin juma'a yayi yana ainihin tahiya ta juma'a in kai haka ya halatta kuma in ka tashi azhar zaka yi kaga anan kun saba da me kun saba da liman liman ya niyan juma'a kai kuma ka niyan sallan azhar kun ba mu sabanin malamai wannan din ya halatta ka zo ka tabbata sujjadojin karshe ake na raka'an karshe sai kai niyan azhar kai ka bi shi in ka tashi sai kai azhar din kuma sallan kai amma duk da haka muka ce abun da yafi ihtiyati fita daga shakka ai kila sallan ka za ta fita liman sauri ka koma gefe kai azhar din ka in ka gama kila zaka samu raka'a ɗaya ko raka'a biyu na la'asar kuma tare da wannan ko man adraka raka'atan faqad adraka as-salah in ka samu raka'a ɗaya ka samu me ka samu jami'i kaga ka fita daga wannan sabanin kuma ka samu jami'in la'asar in ka bi shi azhar kuma la'asar da niyan azhar nan ma dai azhar ka samu la'asar kuma kai kadai kila zaka yi ta amma a babin fita daga shakka idan mutum yayi kuma ba za a ce masa sallar sa ba tayi ba in ne azhar ya bi la'asar me bi me la'asar ba za a ce sallar sa ba tayi ba na'am
wannan mai tambayar yace malam mahaifiyar annabi isa alaihi salam ba ta da miji to shin a lahira wane ne mijinta? Ko kuma annabi Lut alaihi salam shi ma ga matarsa bata yi imani ba?
To farko wannan matsalan ba to ni lokacin an yi tambaya mutane sai su kamba ma matsala ba ba matsala akwai hadisi akan ta kuma ni ban gane fin sa ba don yayi wannan tambaya. Farko bari mu fara da na annabi Lut alaihi salatu wassalam yayi matarsa ba ta yi imani ba, ko kuma ka kaddara ma duk wani mumini wanda ya rasu matarsa ba ta shiga aljanna ba, misali shine ya shiga aljanna. Ina da ƴan matan hurul ayn sun ishe shi, ina da matan hurul ayn sun ishe shi, ko da haka wannan matsala ita ko ba ta da iskali kenan. Kenan mai iskalin shine tambayan farko cewa Maryam ta rasu ba ta da miji, za ta shiga aljanna. Aljanna kuma zai yi wa mace daɗi a ce ba ta da miji a aljanna? Kaga ba zai mata daɗi ba. Kuma a aljanna babu matsala, za ta shiga damuwa, to ya za ta yi? Ko kuma wata mata ta rasu kafin ta yi aure, ko ta rabu da mijinta sai ta rasu ta shiga aljanna? Misali budurwa, ƴan mata da suke rasuwa, su ma haka mata a tambaya ina ne ya za su rayu babu miji? Haka tsorori da suke rabuwa da mijinsu shikenan sai a abun nan sai su rasu. Kaga mijinsu ba wannan su riga alaka ta riga ta kare ta gama idda ta komai ko saki uku ne, to ita kuma ina za ta sami miji? Ko matan da ta rasu ta shiga aljanna mijinta kuma yana wuta, ina mijinta? Kai ina za ta sami miji? Wannan dukkanin sai ya tabbata a hadisin Muslim, ma fi jannati abad, goro a aljanna ko goruwa. Saboda haka budurwan da ta rasu wanda bata taɓa yin aure ba ta shiga aljanna, to akwai sarin da suka rasu su ma ba su taɓa yin aure ba sai a haɗa su aure. Shikenan yana da matarsa irin ta duniya shi saurayin, kamar yadda kowa yake da mata irin ta duniya, sannan ga hurul ini kuma a ƙara masa. Bazawaran da ta rasu ba ta da miji ta shiga aljanna, to akwai wani gauro wanda shi ma ya rasu bai da mata, ya sake matarsa, sai dai a haɗa su bazawara da gauro, budurwa da mai tuzuru wanda bai taɓa yin aure ba, sai haɗa su su yi aure, babu iskali. To sai mu dawo ta kaga wannan matsala an warware ta tuni tana cikin littafi. Sai mu dawo Maryam, wa zai aure ta? Za mu ce za a samu wani shi ma wanda bai da mata ya aure ta? Ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai aure Maryam. Manzon Allah ta tsawa ne zai aure ta a aljanna kuma za a yi biki. Shikenan ai darajar Maryam ya wuce kuma a ce wai akwai wani mutum wanda shi ma bai da mata, a zo a abin mai matan ne matsayinta ne ya kai ita kuma ba wai sai marar mata ba, ba sai wanda ya rasa abokiyar da za ta cire masa kyawu. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai aure ta. Saboda haka babu wani iskali, wannan tambayan tana da muhimmanci nan.
Mai tambaya ta gaba ya turo ya sace rubutun bai yi kyau ba, har yau din ma dai hakan yake, amma dai na fahimci ma'anar. In kuma ba hakan ba ne yana iya tashi yayi bayani, ko kuma nan gaba ya ba wanda suka fi shi kyakkyawan rubutu su rubuta. Ya ce malam ka yi bayani a cikin karatun Sunnah Muslim cewa ba a karanta Qur'ani a cikin sujada ko kuma a ruku'u, to yaya matsayin karanta kalmomi na Qur'ani kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a cikin ruku'u ko sujud?
To wannan duk da cewa Qur'ani ne ba kira'a kai ba, addu'a kai. Saboda haka mun bambance kira'a da addu'a. Idan a cikin sujudan ka karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, wannan addu'a kai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, duk wata addu'a Qur'ani ya lata ka karanta ta a sujjada. Don abun da kai a lokacin addu'a kai ba kira'a kai ba, kana addu'a ne kana neman amsa maka, ba wai kana karatu ne na wanda kowane harafi ya baka lada goma ba, ijaba kake ne. Shi yasa mai da aka ce ba zai karanta Al-Qur'ani ba, amma an ba shi dama in Al-Qur'anin zai karanta shi ala wajhi ta'awudh neman tsari, kamar ka karanta qul huwallahu da falaki da nazi, ka Qur'ani ne. Su'atul kursu ya halatta mutum ya karanta don anan ta'awizi yake ba kira'a ba, yana karanta ne don neman tsari. Haka nan ya halatta yi ruqiyya ya karanta ya tofa wani, wannan tawaida yake yi, ruqiyya yake yi, ba wai ruqiyya yake ba abun nan ba kira'a ba. haka nan idan kana da janaba a jikinka sai wani ya kira ka ya nemi ku tattauna kan wata matsala ka gaya masa ga yadda sai ce me dalilin ka sai ka jawo ara alqur'ani ka ce saboda Allah ta'ala ya ce kaza kaza anan istidlali kai sunan sa kafa dalili kai ba kira'a kai ba kira'a daban kafa dalili daban saboda haka in qur'ani an karanta shi ba a fiskan kira'a ba to ba zai dau hukuncin kira'a ba sai dau hukuncin abinda aka karanta shi ta wannan fiska saboda haka addu'o'i ne ka karanta ba wai kai kira'a bane sai dai addu'o'in akwai su a qur'ani wanda yazo yana rerawa kuma irin yanda ake kira'a sai zama addu'o'in su kuma kira'an su yayi ba me ba ba addu'ai ba
wannan yace mallan kai magana cewa idan mutun ya zauna a rak'ar farko ba tare da yayi tahiyya ba to ba zai yi sujudus sahwi ba saboda ya halatta ayi jalsatul istiraha yace to mallan ya za a yi da hadisin nan mai cewa innamal a'malu binniyat tambayar farko kenan
innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat yana shiga menene yana shiga ibadat me yake nufi al-a'mal al-ibadat innamal a'malu binniyat ai innamal ibadat binniyat ibada ana yin ta da niyya tana inganta da niyya amma wasu abubuwa na halal wanda ba ibada ba su kuma ko babu niyya kai su yayi yanzu in ka zo wankan jin sanyi ko wankan fita kasuwa kana buƙatar niyya amma in janaba ne fa sai kai niyya jalsatul istiraha ya halatta ka zauna kuma ba tare da kai niyya ba saboda ba ibada bane ai ijma'in da malamai suka yi cewa ya halatta wanda ya dauke ta ibada shine wanda in ya zauna yake buƙatar niyya in ya zo zaman ya zauna da niyyar yana neman lada shi ta kasance masa ibada amma wanda ya zo ya zauna don ya huta kawai ko wanda ya zauna don rafkanuwa wannan ba da niyyar ibada bane na fatan mun fahimta saboda haka wannan zaman ba ku buƙatan ka ce wai a'a innamal a'malu binniyat ko ka ce misali ya zo ya zauna da niyyar zai yi tahiyya ne ai bai tahiyyan ba ina zaman dama ana yin sa don menene sai bai tahiyyan ba kaga ya zo bai zama zaman tahiyya ba kenan bai zama zaman tahiyya saboda haka yana zama sai aka tuna masa dama wannan zaman ya halatta kai shi saboda haka babu sujadan qabli babu me gaubari kuma wannan matsalan karka da matsala ne wata koyayya ko wani abu kaje ka karanta ta tafi cikin shuru na littattafin fiqh babu maganan ka zauna babu maganan abun nan shi yasa da yawa wasu suna bugo min waya wai limamin su ya zauna sai ya miƙe kuma bai sujadan qabli ba a yana da ilimi ne ya fahimci cewa bai fara bai yi ƙarin da har zai yi ne ba zai sujadan ba in ka zauna don tahiyya ka fara tahiyyan to shine zaka yi ainihin sujadan babi amma daga zaman ka kadaga wannan yana da daman ne wannan zaman tunda da gangan ma bai guwa wani abu da ya hau kai na ne da rakkanuwa ma ba abin da zai hau kai na
na biyar da'ifun jiddan na shida maturuk na bakwai garibu
ba kawo sahihun hukuncinsu ya jago hadisi sahihi ba ma'anansu ya nema ba ko ma'anansu ya nema sahihi ana kafa dalili da shi ne hukuncinsa ma'ana yuhtaju bihi ana kawo in an ce maka haza hadisun sahihun to ana kafa dalili da shi kenan ana kafa hujja da shi ya cika dukkan shuruɗin karɓan hadisi gaba ɗayansa wanda ya ruwaito shi ɗin adali ne sannan kuma yana da zabti zabtu tam wato yana da cikakkiyar hadda yana riƙe abu ko in ya rubuta takarda ya rubuta hadisin zai ɓoye takardansa ba ya bari yara su yi wasa da shi ko ya bada aro sannan kuma ya ruwaito daga irinsa irin mai wannan siffan adali kuma mai cikakkiyar hadda ko kiyaye ainihin hadisi ko da ta hanyar rubutu ne sannan ya zama hadisin babu inqita'i ya zama muttasili hadisi ne wanda an wane kowa ya karɓo daga malaminsa bai wani bai tsalle ya ruwaito daga malamin sa wato sai a ce to shi wanda aka tsallaken kuma ba a san waye ne shi ba kaga mustafili ne sannan hadisin kar ya zama shazi shine hadisin ɗazun da muka karanta kar ya saba wanda ya fi shi zama siƙa sannan na shida kar ya zama mu'allal hadisi ne mai illa wata illa koyayya akwai nakara a cikinsa amma sai malamin hadisi bitumai a cikin ilimin hadisi suke iya gane wannan illa din a zahirinsa kai ba za ka gane ba to kar ya zama yana da wannan illa wannan shine hadisi sahihi kuma ana kafa da shi hadisi hasan shi ma irin wannan siffan yake da shi bambancin su kawai shine shi khafifu dhabt ne haddasa ba ta kai ta wancan ba shi yayi karatun sa bai kai na wancan ba sai a ce hadisi sahihan amma shi ma hukuncin sa yutajju bihi ana kafa dalili da shi hadisi da'ifi kuma shine hadisin da ya rasa ɗaya daga cikin wannan shurutai guda shida da na faɗa mai ruwaito shi ya zama ba adali bane ya zama fasiki ko dan bid'a ko makamancin wannan ko kafir bara karbi hadisin sa ko kuma ya zama yaro ne karami wanda bai balaga ba ai wannan bai san Allah ba sanin da zai hana shi ƙarya kuma ba za a karbi ba a ce masa ba yaro karami ba a ce masa adali sannan ko ya rasa wato ainihin zabti ba ya iya kiyaye karatu yana bata in zai bada shi ba ya iya haddacewa in ya zo faɗa yana kurakurai shi ma hadisin sa sai zama ba'ifi ko ya zama hadisi ne munkadi isnadin sa an tsallake wasu malamin ba a faɗa ba ya ruwaito daga wanda bai yi zamani da shi ba kwata-kwata ko hadisi ne zama shazi ya saba wa waɗanda wato suke da hajja suka fi shi iya rike hadisi sai na sai saba nasu kuma malamin su kuɗi riƙe ko hadisi ne yana da wata illa a zahiri wanda wani bai gane ba wasu malamin suna gane wannan sai a ce masa hadisin a ce masa da'ifi shi kuma hadisi da'ifi shi ne ya kasu waɗannan kashi-kashin da kake faɗan misali daga ciki ya ce abin nan matruki ko hadisi matruk matruk shi ne wanda ne mutaham bil kadhib ya ruwaito wanda ake tuhumansa da ƙarya bari in tafada in na tsallake wani sai ka gane wanda ake tuhumansa da ƙarya in ya ruwaito hadisi hadisinsa sai zama matruk shi ne ake cewa da'ifun jiddan hadisi mai rauni ƙwarai me ya tuhuma da ƙarya shi ne a hiransa da ake da jama'a yana ƙarya ko da ko a hadisin manzalar sa sama ba a taɓa kama shi da ƙarya ba wannan shine hadisin da ake ce masa matruki to shi wannan ba a aiki da shi kuma in wata wani hadisi da'ifi ya zo ma da zai karfafa shi a ce hasanun li ghairihi ba a gaya masa haka sannan akwai mawdu'i wanda a cikinsa akwai kazzab wanda aka taɓa samun ya yi wa manzon Allah ƙarya ko da sau ɗaya ne hadisin sai a ce mawdu'i ma'ana hadisi ne na ƙarya akwai hadisi munkar wanda da'ifi ne ruwaito shi ya saba wa sika ya saba wa wanda ana karban hadisin sa shi kuma dama aka je ba karban hadisin sa ko kuma mai ruwaito hadisi yana da yawan kurakurai baya iya rike hadisi yana yawan wahami to irin wannan ce hadisin sa munkar ne ba za a karba sannan sai yace abin nan wannan sune misalai na hadisai da'ifai suna cewa akwai muqari akwai mu'allal da sauransu sannan sai yace hadisi hasanun sahihun ko hasan sahih wannan istilahi ne na Imam Tirmidhi shi ya fara kawo shi wanda ya wahalar da malamai kuma wajen gano me yake nufi da hasanun sahihun don hadisi ma ya zama hasan ko kuma ya zama me sahihi aka yi ta sabani shi kuma bai yi bayanin ga abin da nake nufi da hasanun sahihun ba sai aka dinga samun sabani amma Ibn Hajar ya riba rigima sai ta hadisi hasanun sahihun imma Imam Tirmidhi yana nufin hasanun wa sahihun ko kuma hasanun aw sahihun idan hasanun wa sahihun yake ne biya hadisin nan hasan ne kuma sahihi ne wasu ma cewa sika ne wasu kuwa suka ce a saduk ne in an ce sika ne ya zama samu babbi haddasa cikakkiya ne hadisi kuma aka ce saduqun ne ko la ba'sa bihi to khafifu dabbi ne ya cika shar'an karba hadisi amma bai da karfin rike hadisi sosai sai hadisin sai zama hasan to yanzu wannan mai riwayan yana cikin wannan isnadin an yi shakka wannan ya ce sika ne wannan kuma ya ce saduqun ne in sika ne hadisin sa sahihi in saduqun ne hadisin sa hasan Imam Tirmidhi kuma bai tarjihi ba bai rinjayar da bangare ɗaya ba sai ce hasanun sahihun yana nufin hasanun aw sahihun hadisin in ma ya zama hasan ko kuma ya zama sahihi kuma kowane ana kafa hujja da shi haka Ibn Hajar abin nan ya yi bayani su sai kuma me sai garibi garibi asalin garibi shi ne wanda mutum ɗaya ya ruwaito hadisin da aka samu a isnadinsa mutum ɗaya innamal a'malu binniyat bai zo ta wata hanya ingantacciya ba sai ta hanyar sayyidina Umar shi kaɗai ya ruwaito shi ta hanyar ingantacciya ruwan da aka ruwaito ta wajen Umar ita ce hanya ingantacciya shi ma wanda ya ruwaito wajensa shi kadai wancan ma shi kadai daga baya so da haka sai zama hadisin gharibi shine wanda mai riwayan wanda ya ruwaito hadisin shi kadai ne ba a samu wasu wanda suka karu ba inda sun zama biyu sai zama aziz in sun zama uku a tabakan su kenan sai zama hadisi wato ainihin mashhur a ce sahabi biyu aziz sahabi uku mashhur fiye da haka har ya zama mutawatir irin waɗanda suke da yawan nan haka barai yusu haɗa baki su yi ƙarya amma ai mutum ɗaya ne aka samu ko sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina a ɗabaƙar su a wata tabaka kwaya ɗaya ne mutum da ya rawaito wato hadisin sai a ce hadisun gharib, wannan shine asalin ma'anar gharibul hadis. Amma Imam Tirmidhi yakan faɗi hadisun gharib yana nufin hadisun da'if, ko kuma yace hadha hadisun gharibun gharibun la na'rifu illa min hadha alwajhi. To in ya faɗi haka shi sai an bincika. In yace gharibun to karkamar hukunci sahihi ne ko ba sahihi ba, ka je ka bincika tukun me yake nufi da gharibun. Wani lokaci yakan faɗa yana nufin me hadisin da'if, wani lokacin kuma yana nufin gharibun irin wanda ake nufi da mutum ɗaya ne ya rawaito shi amma kuma ya inganta shi. Wannan kuma malamin hadisi su za su binciken hadisin su gano me yake nufi da wannan. Bisa a istilahat na Tirmidhi, duk wanda suka rawaito hadisai irin su sunan na Abi Dawud da sauransu, ba wanda ya wahalar da mutane irin Imam Tirmidhi, saboda wannan istilahin nasa da ya ta kawowa waɗanda ba a saba da su ba. Amma ya ba malamai aiki sun yi ijtihadi sun gaggano me yake nufi, saboda Ubangiji Ta'ala ya ba su lada. Na'am, akwai abin da na bari?
Tambaya ta kusa da ƙarshe ke cewa malam mutum ne yana sallah a raka'arsa ta farko da ya yi sujada ɗaya bai sujada ta biyun ba, sai da ya zo raka'a ta hudu a ƙarshe sai ya tuna raka'arsa ta farko ba sujada ɗaya cikin sujadoji biyu da ya kamata yi, me ya matsayin ko ya zai gyara sallah?
To ai wannan mun yi bayani zako, saboda haka za ka cika ta sallan ka sai ka sake kawo raka'a guda ɗaya mai kowace raka'a marar sura. In ka gama in ka zauna ka tsaya abin da in ka zauna kai ta ya sai kai kabji, sai kai kabji saboda zama da sura ya kubuce maka. In ka baka gane ba ka sake komawa ka saurari kasa ne.
Abubuwa biyu na ƙarshe shawarwari ne. Na farko na yana cewa malam dan Allah a ja hankalin ɗalibai da su yi haƙuri idan an tashi sallah, su yi haƙuri wa waɗanda suke gaba da su samu sahu da masu kyamara kafin su cika sahu, in dai ɗaliban ilimi haka ya rubuta. Sannan na ƙarshe shawara ce kawo kwamitin masallaci a kan wata matsalar da ana ƙoƙari a kanta. Abin da zan ce maka da fatan Allah ya taimaka.
Ubangiji Ta'ala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Ubangiji Ta'ala ya biya wa waɗanda suka nemi addu'o'in nan buƙatunsu na alkhairi. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, kuma Allah ya ba mu lafiya, ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.